Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Noma da Lord da kuma Niya. Kana masu na'urar komputa suna iya daddangula Voice of Africa .com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yanzu haka cewa gwamnatin jihar Lagos ta dauka kara akan shari'ar da aka yi wa manjan Zal Mustafa na tuhumar da kissan uwar gidan marigayi Mashur Kashimawo Olawale Abiola. Sai kuma rahoton biyan albashi na ma'aikatan jihar Plateau Kana Maryam Dauda ta shigo da shirinta na kallabi. Sai shirin jaridun Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa sai na akwai sakonnin da ku ma sauraron kuka ba mun akan faifan kan tarho da kuka aika da shi amma fa waɗannan duk sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a muna fatan kuna nan kallo kamar da muke nan Washington. A yau juma'a ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai jagoranci wata tawaga ta kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen Afirka tema wato ECOWAS zuwa birnin Banjul na kasar Gambia domin su gana da shugaban kasar Maiburin Gado Yahaya Jammeh da kuma shugaba mai jiran gadan Adama Barrow a cewar kakakin fada shugaban na Najeriya Femi Adesina. Tawagar ta ECOWAS ta kunshi kuma shugabar kasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf wacce ita ce ma madogar ECOWAS din da shugaba Ernest Bai Koroma na Saliyo kana da kuma shugaba tsohon shugaban Ghana Kenan John Dramani Mahama. Shi wannan balaguran nasu zuwa Banjul da ci gaba ne da kokarin da shugabannin suke yi na warware rikicin siyasar wannan kasa da ya biyo bayan zaben da aka yi a cikin ta a watan Disamba da ya wuce wanda kuma shi Adam Barrow din ya lashe shi sannan kuma yanzu haka yake ci gaba da kintsawa domin ya dauki rantsuwar kama yake in Allah ya kai mu ran 19 ga watan nan na Janairu. Duko da kalaman da shi shugaba mai barin gado Yahaya Jammeh yake kwanan nan cewa shi zai ci gaba da zaman sa daram akan kujerar har sai ranar da kotun kolin kasar ta yanke hukunci akan karar da ya shigar yana kalubalanta zaben. To sai dai abin da ba tabbas a kansa shine ko idan su shugabannin nan na kasashen Afirka da za su je can Banjul za su yi nasarar cusa shi Jammeh ra'ayi na cewa ya hakura ya sauka tun ma kafin ranar rantsar da Adam Barrow din ta zo. To yanda ake cikin wannan ne kuma muka ji cewa majalisar dokokin Najeriya ta jefa ƙuri'a cewa ta amince aiwa shi shugaba Jammeh mai barin gado ta yin ya zo a bashi mafakar siyasa a nan cikin Najeriya don dai a ƙarfafa mishi gwiwar ya sauka cikin lumana.
Gwamnatin Barack Obama ta Amurka na shirin cirewa ƙasar Sudan wasu daga cikin matakan takunkumin da ƙarfa ta garkama mata a cewar wasu manyan kososhin gwamnati da suka yi magana a kan lamarin jiya Alhamis. Ko da yake sai a yau Juma'a ne ake sa ran gwamnati za ta bada wannan sanarwa a hukumance amma dai an san cewa sabanta wannan takunkumin ba zai rasa nasaba da yaba wadda gwamnatin ta Amurka ta ganin irin sauye-sauye masu fa'ida da aka samu ba a can Sudan din. Waɗanda suka haɗa da yaƙi da ta'addanci ragon faɗace-faɗace hanawa 'yan tawayen Sudan ta kudu mafaka da kuma samar da agaji ga masu buƙatarsa. A cikin shekarar 1997 ne Amurka ta so muƙaƙaba wa Sudan wannan takunkumi da ya ƙunshi haramta duk wata alaƙa da ta kasuwanci da kuma toshe wa Sudan duk wasu hanyoyi na kai ga ƙaddarorinta da ke ƙasashen ƙetare duk saboda zargin har wato taka haƙoƙin bil'adama da aka yi mata a wannan lokacin.
To halin yanzu kuma wani kakaki na kungiyar SPLA ta Sudan ta kudu ya ce wakilan gwamnatocin kasashen Amurka da Burtaniya da Norway sun yi wani taro na asiri da kusoshin 'yan adawa na Sudan ta kudu din wanda ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban wannan kasa Riek Machar a birnin Nairobi Kenya a farkon watan nan. Ya ce kuma ba abin da suka tattauna illa sai yadda za a tambaki gwamnatin Sudan ta kudu ta yanzu a yi wata sabuwa. A jihar Lamis ne mataimakin kakakin rundunar sojojin kasar Kanal Santo Dominic Chol yake wannan zargi a ganawa da ya yi da manema labarai a birnin Juba din. Tunda dai gwamnatin ta Burtaniya ta musanta wannan zargi din ta ce zargin da aka yi a cikin wata jarida wai ita East African soke burutsu ne kawai wanda baya nuna manufar gwamnatin Burtaniya ta asali. Har yanzu gwamnatin Amurka dai ba ta fito ta riga ta mai da martani kan wannan rahoton ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sufeta Janar na 'yan sanda na nan Amurka ya ce zai bude wani gagarumin bincike don bin diddigin yadda ma'aikatan shari'a ta Amurka wacce yake wa aiki ta gudanar da nata bincike akan zargin da aka yi wa tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton na cewa ta yi amfani da wasu hanyoyi da basu kamata ba wajen karba da ayyuka sakonni na email. Daya daga cikin batutuwa mafi zafi da aka fice ce kuce akan sa a lokacin da ake yakin neman zabe a bara. Musamman Sufeta General din Michael Horowitz ya ce yana son ya fahimci yadda shugaban hukumar FBI James Comey ya gudanar da binciken da ya share shekara daya yana gudanarwa akan Hillary Clinton din wacce ta rike wato makamin sakataren harkokin wajen Amurka daga shekara 2009 zuwa ta 2013 kuma ta yi kokarin zama shugaban kasar Amurka mace ta farko abin da ya gagara. Hillary dai tana dora laifin kayan da aka yi mata a zaben da shi Comey a dalilin sanarwar da ya bada ta sake bude binciken da yake a kanta. Ana saura kwanaki 11 kacal a yi zabe na anan Amurka abinda wasu ke ganin wannan ne yasa ta fada wannan zabe. Kuma abinda ya baiwa abokin karawata Donald Trump na jam'iyyar Republican damar lashe shi wannan zaben. Labaran duniya ke nan fasawara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Labaran bude taskar rahotannin namu da batun ɗaukar ƙaran da aka yi na kan Manja Hanzu Al-Mustafa, tsohon jami'in tsaron marigayi shugaba Janar Sani Abacha akan zargin kashe Kudrat Abdulla, uwar gidan marigayin mai kuɗin nan wanda aka ce wai shi ya lashe zaben shekarar 1993. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ranar 12 ga watan 7 na shekara 2013 ne kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin a sallamo Manjo Hamza Al-Mustafa bayan ya kwashi kusan shekaru 15 yana ɗaure a bisa tuhumarsa da ake yi da kashe Hajiya Kudrat Abiola. Kudrat Abiola dai ita ce uwar gidan Hamshakin mai kuɗin nan Moshood Kashimawo Abiola da ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben da aka gudanar a shekara 1993 a ƙarƙashin jam'iyyar SDP. A wani takaitaccen zama, kotun koli ta ba gwamnatin jihar Lagos izinin ɗaukaka ƙara a kan sako Manjo Hamza Al-Mustafa da aka yi shekaru 3.5 da suka wuce. To ko ya suka ji wannan hukuncin? Tambayar kenan da na yi wa Oluwayemisi Oshusanya wacce ta wakilci gwamnatin jihar Lagos ga abin da take cewa.
We're happy that the application was granted by court today. We promise that we're going to be steadfast and also we're going to surpass the expectation of my honorable.
Oluwayemisi ta ce mun yi murna da kotu ta bamu damar lokacin ci gaba da karar kuma za mu yi aikin kawo shedu bisa lokaci. Shima Joseph Daudu wanda yake kare Manjo Hamza Al-Mustafa ya mai da martani kamar haka.
The state is asking for leave to appeal an extension of time and after considering it we want to hear them on the merits so we withdraw our objection and they've been granted leave.
Yace gwamnatin jihar Lagos ta buƙaci damar ɗaukaka ƙara da ƙara wa'adin damar kawo shedu. Mu kuma muka duba muka ƙi amincewa amma kotu ta ba wa gwamnatin Lagos damar buƙatar da suka nema. Kotun kolin a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Walter Samuel Onegin wanda shine muƙaddashin Chief Jojin Najeriya ya ba gwamnatin jihar Lagos din daman ɗaukaka ƙara a cikin kwanaki 30. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an ga Sheikh Madina kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Ina ro, 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 ina pata-pata. Sisi wo mi loju na. Sisi wo mi loju na. Awo bo se pa ni mi.
Emi e n soro. Dakun ka lo wa mo lemi ko sere oju bo ko bi amona mona. Gbogbo ara n ko bi ajuna. Ori mu si si dukele. Gbogbo boy se won pa tewo. Wa 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 wa.
Obinrin ba dara mi o ni wa.
Bo ba gba gbogbo kan wa bo mi o le fe.
Obinrin ba dara mi o ni wa.
Obinrin
ba ni wa tutu bo tun re wa.
Mo le fi 1000
fe. Obinrin ba ni wa tutu bo tun re wa.
Mo le fi 1000 fe. Jai jai e ba wa jo e ba wa yo. Awa la nlo pa lojo aye gbogbo. Igba ma se lo wa lai kai. Jai jai e sun bata e bi jo be. Ko si ya were le ko mo fe te mo. Awon wa sa ti won tun pe de niyan. So yo yo ti lo. Imi tutun la to fe
so. Margai Haruna Ishola kenan da waka sa ta inaron. Daga batun shari'a kuma sai na jihar Plateau wadda ta zama daya daga cikin jihohin da ke sahun gaba na biyan ma'aikatan ta albashi kankari. Domin ma'aikatan nema da kansu suka bayyana hakan kamar yadda Zainab Babaji ke cewa a cikin wannan rahoton.
Kungiyar kwadagon jihar Plateau ta yaba gwamnatin jihar kan biyan daukacin ma'aikatan jihar haƙoƙinsu. A taron manema labarai da ta kira shugaban kungiyar kwadago reshen jihar Plateau kamar Jibrin Bancher yace ya zama dole su yaba wa gwamnatin jihar ta Plateau saboda abu ne da aka yi shekaru da dama ba a biyan albashin ma'aikata akan kari sai wannan karo.
Mun kira wannan taro na yan jaridu da safan nan musamman mu yi mashi gwamnatin jihar Plateau Saman Bakola don godiya tun da ya zama gwamnati ya tada mu muna yajin aiki. Nan take ba daddawa ba yasa kwamiti suka fara tattaunawa da mu har ya kawo cewa mun ji na yajin aikin nan akan cewa zai biya albashi da muke bin gwamnati bashi da pension. Ma cikin wannan tafiya aka saki bara gwamnati sake ba da wannan abin da ake kira Paris Club Fund din nan. Bai wata bane ya sake daukan shi ya biya albashi. Yanzu na takaice ya fi shekara 15 ba iya biyan albashin watan 12 a cikin watan ba. Kowane shekara sai an haye sabon shekara da shi. Amma bana an yi shi ya biya pension na wata 8 ma pensiononi na jihar Plateau na kananan hukumomi an biya su wata 6 dinkuna a lokaci daya. Bayan wannan kusan shekara 9 yau ba karin girma cikin aikin gwamnati na jihar Plateau. Amma ya zo ya sake wannan karin girma wansu an ba su matakai 2 wansu 3 wansu har 4 kuma duk an biya su wannan kudaden sai ko dan bashi ne da dan sakani da ya rage. Kace za mu bashi goyon baya wayansu abubuwan da yi alƙawarin da yi kamar ya ce zai ba da fili ma ma'aikata a gina musu gidaje don su samu sauki. In ka duba ba taɓa yin wannan jihar Plateau ba to muna mishi tuni. Sannan yanzu ya fi shekara 15 mutanen da suka bar aiki ba biya su kuɗin barin sallama ba kuma wannan kuɗi ya tare da zuna har ya kai sama da biliyan 12. To muka ce tunda Allah ya sa abubuwa sun na fara yin sauki dan samu dan duba wannan gurin ko da za a dan fara dan ragewa ne kaɗan-kaɗan kaga kafin a kai wani guri zai zamanto cewa an samu saukinsu. Mu yanzu a matsayin mu na kungiyar ma'aikata mun kira ma'aikata mun sauta musu cewa to tun tafi gwamnati tana nata mu ma mu ina mu haƙƙi ne an biya mu haƙƙin mu mu haƙƙi ne uwan mu yake da ya kamata. Gwamnati mun kira ta cewa duk wani ma'aikacin da bai aiki ba a hukunta shi bisa ga tsarin doka.
Shugaban kungiyar kwadagon jihar Plateau kenan kamar Jibrin Bancher shi ma shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin jihar ta Plateau Samson Mafuyai yace su ma ma'aikatan kananan hukumomin tubarkalla.
Mu ma a local government tubarkalla domin a gaskiya ni ban san shekaran da an taba biya na albashi na watan 12 ba. Amma kaga wannan karo an yi alamarin rayuwa ubangida baya bada babu in akwai mun gani mun tabbatar to za mu mika kokon mu amma in babu dole mu koma mu yi ma yan uwan mu ma'aikata bayani.
Na tambayi mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai Mr. Dan Manjang ko waɗanne matakai gwamnati ta dauka don tabbatar da ba a sake samun gibi wajen biyan albashin ma'aikatan ba.
matakan da muka sa shine mun duba hanyoyin da kudaje suna shiga na Jihar Plateau. Babu kana dauka wannan mataki mu ga mun tara kudaden nan. Wanda babu abin da muke so mu yi ba mu so mu dinga dogara ga kudin da yake zuwa daga tarayya. Kuma mun duba yadda ake kashe hanyoyin da aka kashe kudin gwamnati. Mun rage su, an rage tafiye-tafiye. In ba ya zama dole ba sai an yi tafiya ba za a iya aika da wani mutum daya ko biyu kawai. Da yadda Allah ba za mu sami wannan gibi kuma na biyan albashi din nan ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a kai da Zainab, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau zamu sake waiwayawa baya cikin shekarar 2016 wadda ta gabata. Mu ji irin gudunmuwar da mata suka bada a wannan shirin. Da farko ga Hajiya Amina Zakari, tsohuwar shugaban hukumar zaben INEC ta Riko. Inda na taba tambayar ta me ke ba ta kwarin gwiwa a rayuwarta musamman ma a matsayin ta na mace a wajen aiki, sai ta ce,
gaskiya ni ina wa mata shawara kan cewa kurin kana in ka nuna rauninka kuma ka nuna gazawa ka shine ake taka ka. Amma idan ka nuna ka san abin da kake kuma kana yin shi bil haki da gaskiya. Zai wuya a taka ka. Ina aiki da yawa cikin maza, amma ni ban samu mishkila sosai ba. Wani lokacin ina samu, ina tuna tsangwama ta kan cewa kin cika sani, kin sani. To, kin ga wani lokacin suna yi ne don su bata min rai.
A fannin kiwon lafiya kuma, na yi hira da.
Sunana Ruqayya, na son sani, ni likita ce, na aiki asibitin Mallam Aminu Kano a nan Kano. Amma an haife ni a nan garin Kano duk da dai iyayena mutanen Katsina ne.
To dakta me zaki ce game da iyayen nan da zaki ga ba sa barin iyayensu su je makaranta ko kuma ba su kwarin gwiwar da ya kamata musamman ma idan iyayen sun nuna sha'awar suna son su karanta aikin likita ko na jinya.
To ai tun farko ma wannan ina ga sai a bincike su a ji to me ma yasa har suka zo ga wannan suke wannan tunani. Tunda yau ne zaka je a al'ummar yadda take mutum zai je asibiti sai riga shi yana nuna sha'awar ya fi son mace ta ga matarsa ko ƴarsa ko kanwarsa. To idan tun farko matan nan ba su je sun yi karatun ba ina zai samu macen da za ta ma duba su.
Ta fannin siyasa kuma na zanta da Hajiya Fatima Ballo Abubakar. Ta yaya kike gani wannan gwamnatin za ta taimaka ma mata?
Ba abun da gwamnatin nan za ta yi sai ta yi implementing. Ta aiwatar da wannan 35% affirmative action din nan
a wajen 35 kenan da ake nema
35 da ake nema ake cewa a sa mata a kowane kasa ya zamana percent 35 suna nan a aikin gwamnati suna nan a cikin siyasa. In an yi haka za a samu mata da dan dama a harkan gwamnati. Amma in ba haka aka yi ba to abun ba zai yiwu ba.
Yanzu wani kira koko in ce wani shawarwari zaki ba al'ummar mata a Najeriya?
To ni abin da zan gaya musu shine kowace mace ta yi kokari in dai tana da yara mata. Ta yi kokari yanda za ta tabbatar wa'annan yara mata sun yi karatu. Su yi karatu har zuwa jami'a. Don karatun nan shine zai ba su karfin neman komai da suke nema.
Daga nan kuma nayi hira da.
Assalamu alaikum, sunana Hauwa Maina.
Me zaki ce game da waɗanda ke ɗaukan masu yin fina-finan Hausa kamar wasu gagararru ne ko kuma ba su da kamun kai haka?
Yanzu abubuwa sun ɗan yi kyau because mutane sun samu fahimtar al'amuran ba kamar da ba. Amma still duk da dai ba za a rasa ɗaiɗaiku ba. Kiran da zan musu shine su fahimta cewa wannan sana'a ce. Idan mutum ya yi kuskure kana ganin bai yi abin da ya yi bai dace ba, to sai kai kokarin fahimtar da shi ba wai ka zage shi ko ka la'ance shi ko ka kushe shi ba. Kin ga kaman na ɗaya muna barin al'adunmu a baya wanda zai yi kyau a ce wani abu mu riƙa bincike muna gano abubuwan da
muke gani ya kamata a ce ƴaƴanmu da jikokinmu sun sani game da ko kasar mu ko wani al'adar mu ko da wani abu ne wanda zai iya zama tarihi a gare su to ya zama ya kamata mu rika yi muna ajewa domin in bai mana amfani ba su zai musu amfani nan gaba
bayan haka nayi hira da
Assalamu alaikum sunana Asma'u Fati yanzu ne ina da kawai
wata kan wurin wanke motoci kenan
ejin wanke motoci bayan dogon banki kusa da road safety
ban gane ba Hajjia Asma'u kina nufin ki ce farko da kika fara ke da kanki kike zuwa wurin wanke motoci
tabbas
yanzu kuma a ce mata a kasashen mu dake nahiyar Afirka za su rungumi sana'a su zama masu dogaro ga kai har ma su taimaka ma wasu wani irin ci gaba kike gani za a samu a kasashen mu
wallahi zaka ci sosai ma da an huta zaman waje ɗaya maganganu kanana ma ba a wani kawuna yana da kuɗi wallahi amma baya taimaka mana shi ma ya fito ya nema ne ke ma ki fita ki nema ai kuɗin namu ne na wana ne ba naku bane ke ma ki fita naki ki nemi naki na fara kasuwanci na naira 550 da rigan gonjo guda 6
ma sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da Miss Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
To a gaida Maryam yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun na Amurka ga Nazir Ahmed Hausawa
Sharhin jaridun Amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan mako zamu fara ne da jaridar Washington Times Jaridar ta rawaito labarin cirewa da kuma mai gurbin tsarin inshorar lafiya da ake kira Obamacare a lokaci guda in ji kakakin majalisar Amurka Paul Ryan Kakakin majalisa Paul Ryan ya faɗa a jiya Alhamis cewa ƴan majalisun tarayyar Amurka sun shirya cirewa da kuma mai gurbin inshorar lafiya wacce aka fi sani da Obamacare a lokaci guda kwana ɗaya bayan zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa cire inshorar da mai gurbinta da wata za a yi shi ne lokaci guda Sai labari na gaba da jaridar Washington Times din dai ta buga dangane da bacin ran da shi Donald Trump ya nuna akan labaran da yake kira na ƙarya Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ranar Laraba da ta gabata cewa yana da doka da take a ajiye da yake son ya saka a hannu akan ta bayan an rantsar da shi kuma yayi alƙawarin ayyana babban alƙalin kotun koli da wurwuri cikin watan Fabrairu sannan ya ci alwashin cika alƙawarin da yayi a yayin da yake gudanar da kamfe na gina katanga ba wai shinge ba akan iyakar Amurka da Mexico amma tattaunawar Mr Trump da ƴan jaridu wacce ta biyo baya tun kusan watanni 6 da suka wuce tambayoyin yadda yake fuskantar Moscow da kuma kauda kai da yayi daga rahoton jami'an leƙin asirin Russia sun yi kutse akan abin da ya shafi shugaban kasar Amurka na gaba su suka mamaye taron sai kuma mu leƙa jaridar USA Today jaridar ta rawaito labarin da yake bayanin cewa chocolate nan da ake kira Nutella ba shi kadai ne abincin da ke dauke da manjan da ake tatabarza akan sa ba mutane da yawa ba su da masaniya da yawan kayan abincin da suke yin amfani da su yau da gobe na dauke da manjan dai na cikin tsaka mai wuya a yanzu sakamakon wani rahoto da yake nuna cewa Manjan na dauke da sinadarin carcinogenic duk da cewa kamfanin nakan abinci da yawa sun haramta amfani da manjan babban kamfanin nan na kasar Italiya mai suna Ferrero yana yaki da wannan rahoto akan manjan wanda ake amfani da shi cikin sinadaran da ake hada Nutella wanda an bayyana sinadarin na iya haifar da ciwon jeji ko kuma cancer a turanci sai kuma malaika jaridar Washington Post jaridar ta rawaito labarin da ke bayanin adadin motocin da suka nemi izinin wajen ajiye mota a ranar da za a yi tattakin mata ya ninka na ranar da za a rantsar da shugaban kasar Amurka cewar Charles Allen mamba a hukumar gudanarwa ta Washington DC Allen ya ce kusan manyan motoci bus guda 1200 ne suka nemi izinin ajiye motoci a filin kwallo na Robert F Kennedy wanda aka yi wa lakabi da RFK a ranar 21 ga watan Janairu ranar da za a gudanar da maci ko kuma tattakin mata a birnin Washington yayin da motoci 200 ne kacal suka nemi izinin neman wajen ajiyar ranar rantsar da shugaban kasar Amurka Donald Trump sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara na wannan mako sai kuma sati mai zuwa in mai sama ya yadda Nazir Ahmad Hausawa sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya
to yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku ma sauraro kuka aika mana ta wayan tarho
Assalamu alaikum. Ni ne Usman mai caji han shekara Sani Olodo Ogun State Nigeria. Ina son yi kira ga gwamnatin Nigeria su san da cewa kasar Nigeria kasa ce mai incin kanta, tana da incin ta ba da mafaka ga dukkan mutumin da ta yarda da shi a kasar duniya. Saboda haka wannan tayin ba da mafaka da suka wa ya jami na kasar Gambia, ina fatar za su cika masa alkawari na kare lafiyarsa da kuma kare shi da dukkan wani mai masa bita da kulli, kamar yadda an kawa Charles Taylor tsohon shugaban kasar Liberia a lokacin da Najeriya ta bashi mafaka. Sai kasashen Turai suka matsa da cewa ta miƙa musu shi, Najeriya ta ki, sai suka yi barazanan cewa za su kaje fulla da ita ta fannunuka daban-daban, sai Najeriya ta razana.
Assalamu alaikum sashen Hausa murya Amurka. Sunana Nasiru Adamu Kanjiwa, jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Ra'ayina shi ne ya kamata shugaba janar Buhari ya waiwayi 'yan kasuwar Najeriya domin suna nan suna cin karansu ba rubaka. Farashin kaya sai hauhawa yake. Idan ka sayi abu naira 50 yau, to daga koma sai a ce maka ai ya sai 100. Farashin kaya sai ƙara tashi yake, kuma idan ya ƙara baya sauka. Kuma ko da yaushe shugaba Buhari ta ce ai kana sani, to ku sani fa abinda ka sani ya wuce ta ka san shi.
Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Yunus Tanko daga Bani Mbaka a karamar hukuma a Kura a cikin jihar Niger. A yau ina son ku bani dama in nika godiya na ga mai girma ciyama a gurin Alhaji Jafaru dangane da tallafawa marasa ƙarfi da ya yi a yau. To gaskiya hakikanin gaskiya muna godiya ƙwarai da
to kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon.
Don lalacewa ya mata abinda mun ka kula da shi dan yan ga da kalalacewa wallahi wurin duttalatalace na wani zai saka daki kai min daki shi dan nan. Don haka ga ina ba iyaye mata shawarar su yi hankuri sana'a gaskiya ta, amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da kuka suka kasawa garka ko a totin gida, amma don Allah kada sana'a ko talla ta zama sanadiyar barin diyan su babu ilimi, don in sun ka ta lahira ba su kai diyan su makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su.
Shugabar makarantar sakandare ta Zannin Gondo Malama Hawwa Abubakar Akaji. Ku saurari na gari na kowa a kowace Lahadi cikin shirin Hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Gaishe yau birnin Banjo na ƙasar Gambia zai karɓi bakuncin wata tawagata shugabannin ƙasashen Afirka a ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da za a je can domin ganin shugaba mai barin gado da shugaba mai son hawan gado ɗin, wato Yahaya Jami da kuma Adama Baro wanda ke kiki kaka game da kujerar nan ta shugabancin ƙasar. Tawagar kuwa zai ta haɗa har ila da shugabar ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf da shugabar Ernest Bai Koroma na Saliyo da kuma tsohon shugaban Ghana John Dramani Mahama. Sannan mun kama rahoton cewa gwamnatin Obama ta Amurka na shirin cirewa ƙasar su don wasu daga cikin matakan takunkumin da ta ƙarfafa mata, a cewar wasu manyan ofishin gwamnatin da su yi kama magana kan lamarin.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustafa Sokoto da ya tsaya na gabatarwa, da Salamu Abu da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Darrell Smith da ya taimaka mana da na'urori. Ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa ku ni lahiya, mu kuma mu kwana lafiya.